This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfi Hashim Gumel da sauran abokan aiki, miki farin cikin kasancewa da ku a wannan safiyar Juma'a 26 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilin da kanin labarai.
To, hawa wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da rawar 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya gana jiya Alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar Rasha, biyo bayan faduwar jirgin saman sojan Rasha kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Daga nan za a cewa shugabannin sojan ƙasar Mali sun kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen Afsinawa 'yan awaren arewacin ƙasar.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotonin namu za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan Niger sun zargi Sadiyawo ko kuma ECOWAS da yin kafar angulu ga shirin sulhun da aka shirya za a yi, wato na kin halartar taron da suka yi.
Wannan kungiya dai tun tashin hari ba ta bi ba hanyar gaskiya, sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sahu da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya.
A can kasar Kamaru kuwa dokar kudin kasar ce ta shekarar 2024 ta yi hasashen cewa babu makawa sai an zartar albashin wasu ma'aikatan kasar har da kashi 5-25 daga cikin 100.
Kun contest kun service all the proper aid to Ukraine.
A duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin Manuniya tare da Isa Lawal Ikara, muna kuma tafe da nasihar Juma'a. Amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis, yayin da Falastina yake jiran agajin jinkai, in ji jami'an kiwon lafiya na Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan rahoton. Har ila yau a tsakiyar Gaza, jami'an kiwon lafiya na Falastinu sun ce wani hari da jiragen saman Isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusayrat ya kashe mutane 6. A halin da ake ciki kuma, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai cibiyar Horus da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Khan Yunis a kudancin Gaza a ranar Laraba ya kai 12, tare da jikkata sama da 75 a cewar Thomas White, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Falastinu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana jiya Alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar Rasha, biyo bayan faduwar jirgin saman sojan Rasha a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Ɓangarorin biyu na kira da a gudanar da bincike. Babbar jami'ar siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta ce kungiyar ba ta da hurumin tantance al'amarin da suka shafi haɗarin. Abin da yake bayyana shi ne lamarin ya faru ne a cikin muhallin da Rasha ta mamaye a Ukraine da kuma yakin da ke gudana, in ji ta. Ta ci gaba da cewa don gujewa ci gaba da ta'azzara lamura, suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su guji ɗaukar mataki ko zarge-zarge da ka iya ƙara rura wutar rikicin da tuni ke cikin haɗari. Moscow ta zargi Kyiv da harbo jirgin da ya haɗari a ranar Laraba a yankin Belgorod. Rasha ta ce jirgin na ɗauke da mutane 74 da suka haɗa da fursunonin yaƙin Ukraine 65 da za su yi musayar fursunoni. Shugabannin sojan ƙasar Mali sun kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen Afsinawa 'yan awarin arewacin ƙasar, in ji kakakin gwamnatin ƙasar Kanar Abdullahi Maiga a wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin a jiya Alhamis. Gwamnati ta lura da rashin yiwuwar yarjejeniyar, in ji Maiga, kuma a sakamakon haka ta sanar da kawo ƙarshenta cikin gaggawa. ya ce ba zai yi a ci gaba da yarjejeniyar ba saboda sauran masu ruwa da tsaki ba su tabbatar da alƙawarin da suka ɗauka ba da kuma wasu ayyukan ƙiyayya da Algeria ta yi wadda ta kasance mai shiga tsakani tun farko. Hakan na nufin yarjejeniyar Algiers wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙulla ba ta da amfani in ji kakakin. ‘Yan tawayen kuma ‘yan awaren waɗanda ke ƙarƙashin Coordination of Azawad Movement a watan Yulin 2022 sun zargi gwamnatin mulkin soja da yin watsi da yarjejeniyar zaman lafiya.
An ji maka dan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu je birnin Yamai a jamhuriyar Niger, inda mahukunta ƙasar suka zargi kungiyar sai dai yawo ko kuma ECOWAS da yin kafar angulu ga taron sulhun da aka shirya yi domin neman makasar mafita daga takunkuman da aka kakaba mata da yin halartar taron da aka jima ana dakon shi. Daga birnin na Yamai ga Suleiman Mumuni Barma da cikakken rahoto.
A bayanan da ya yi wa manema labarai cikin mintoci kalilan, Firayim Minista Ali Muhammad Lamin Zain ya fara ne da zayyana yadda aka saka ranakun zama ana ɗagewa har sau biyu, kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan na Niger da shugabannin kungiyar ECOWAS su cimma daidaito kan ranar 25 ga watan Janairun 2024 a matsayin wacce za a fuskanci juna. Sai dai an shafe tsawon wannan rana tawagar jami'an kungiyar bata shigo ba, in banda ministan harkokin wajen Togo Robert Duse da tuntuni ya safka birnin Yamai, in ji Firayim Minista Zain.
Wannan kungiya dai tun tashin hari bata bi ba hanyar gaskiya, sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sau da kafa ana ganin tana bude kundin sarƙaƙiya. An ɗauki alƙawarin za a tattauna da su rana ta yau amma ba su zuwa. Tun da safe muke nan muna jiransu. An san ƙasashen da suke bayanta suke sawa suna hanawa. Kuma a rashin gaskiya da rashin adalci da aka ɗora ma ƙasarmu, duk da haka aka haƙura ake binsu don a zo a zamna. Wannan rashin gaskiya da takunkumi da aka addaba ma talakawanmu a ɗage shi saboda mutane suna wahala. Ƙasar Togo ya riga ya zo, wannan bawan Allah yana zuwa yana zawa, dama wancan gamin ya zo suka ƙi zawa, kuma yanzu wannan gamin ma ya zo ba su zo ba.
Rashin samun izinin safka a filin jirgin saman Jore Hamani ita ce hujjar da Lamin Zain ya ce kungiyar sai da yawo ta sanar a matsayin abin da ya hana jami'anta halartar wannan zama.
Na farko suka ce ba a ba su ba authorization hanyar zawa su safka a filin jirginmu. Aka yi kokari aka bincika aka gani an tura musu, muke jiran su tun da safe har bayan azhar aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawa ba, tunda an tura muku izinin zawa duka bai huce awa daya ba sai muka samu labari sun ce wai jirgin ne ya lalace ba za su iya zawa.
Yunkurin jin ta bakin ministan harkokin wajen Togo Robert Duse wanda ya halarci taron na Lamin Zain ya tutura. Firayim Ministan ya gaya wa manema labarai cewa abubuwan da ya faɗa sun wadatar.
Voilà. Vous pensez que nous nous allons inventer vous sakaka?
Dama dai tun a jajibirin wannan zama, kungiyoyin kawancan Front Patriotique na masu goyon bayan majalisar CNSP suka tare a wurare akalla uku na birnin Yamai da ke kan titi mai zuwa fadar shugaban ƙasa daga filin jirgi. Da nufin bayyanawa tawagar da ECOWAS za ta turo cewa ‘yan ƙasa ke da maganar ƙayyade wa'adin mulkin riƙon ƙwarya. Suleiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaron Burkina Faso da kashe fararen hula aƙalla 60 a bara a harar jirage marasa matuƙi da suka kai yayin da suke ikirarin kai hari kan mayakan 'yan ta'adda. Kungiyar Human Rights Watch ta ce harin na iya zama laifukan yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ta fitar jiya Alhamis ya ce har-harin sun saba ƙa'idojin yaƙi kuma sun nuna rashin damuwa ko kaɗan ga fararen hula. Dokokin yaƙi da aka ambata sun haramta ayyukan da suka kasa bambancewa tsakanin farar hula da mayaka da kuma waɗanda ke sa ran za su haifar da lahani ga fararen hula ko dukiyoyin fararen hula. Yayin da ake kirarin kai masu tsatsauran ra'ayi hari, Hare-haren sun faru ne a wasu wurare biyu masu cinkoson jama'a da suka da kasuwa da kuma wajen wani wurin jana'iza a watan Agusta zuwa Nuwambar shekarar 2023. Ya kamata gwamnati ta gaggauta daukar bincike wato da gudanar da bincike kan waɗannan laifukan yaƙi da ake zargin su da aikatawa ta kuma hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin tare da bayar da isasshen tallafi ga waɗanda abin ya shafa da iyalansu, in ji Human Rights Watch a cikin rahoton. Masu bincike sun ce sun taimaka wata karkanda daukan ciki ta hanyar sanya mata ɗantayen wata karkandar, wanda shine karan farko da aka yi nasara amfani da irin wannan dabara da za a iya amfani da ita wajen kokarin ceto nau'in farar karkanda ta arewaci da ta kusa bacewa. An gudanar da gwajin ne tare da wasu nau'ikan fararen karkanda na kudanci masu rauni. Masu binciken sun kirkiro tayin karkanda a cikin ɗakin gwaje-gwajen da kwai da maniyi da aka tattara daga wasu karkanda, kuma aka saka cikin wata uwa karkanda. Duk da cewa karkandar ta mutu daga baya sakamakon kamuwa da cuta sakamakon ambaliya, masu bincike sun ce cikin ya samu nasara. Sun ce yana tabbatar da za a iya amfani da dabara a cikin farar karkanda na arewaci. Biyu ne kawai suka rage a duniya, duka mata ne waɗanda ba za su iya haihuwa da kansu ba. Daga ƙarshe masu taya alƙali yanke hukunci a birnin Boston na Amurka sun samu wani ɗalibin koyon kiɗe-kiɗe ɗan ƙasar China, wato da laifin bibiyar da tursasawa ɗaya daga cikin abokan karatunsa wata 'yar ƙasar China bayan da ta kafe hoton nuna goyon baya ga demokaraɗiyya a China a kusa da harabar kwalejin koyar da kiɗa ta Berkeley a ƙarshen shekarar 2022. Kamar yadda shaidun da aka gabatar a shari'ar da takardun shari'a kotun suka nuna, Shirley Wu, mai shekaru 25, ya aika abokiyar karatunsa saƙonni ta yanar gizo a ƙarshen watan Oktoba na shekarar ta gabata, bayan da ta kafe kwalayen rubutu da ke cewa, "Muna son demokuraɗiyya, muna son 'yanci da kuma muna tare da al'ummar ƙasar China." Wu ya yi barazanar sare mata hannu kuma ya buƙaci ta cire fastocin da ta kafe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai birnin Douala a Kamaru, inda wakiliyarmu a can Maimuna Tusadu ta ruwaito cewa sakamakon wasu sabbin matakan haraji da gwamnatin ƙasar ta ɓullo da su ƙarƙashin dokar kuɗi ta shekarar 2024, babu shakka sai an zartar albashi da dama daga cikin ma'aikatan ƙasar, kamar dai da za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
A cikin dokar kuɗi ta 2024 ta ƙasar Kamaru, gwamnati ta bullo da sabbin matakan haraji waɗanda ba makawa za su haifar da raguwar albashi ga wasu ma'aikatan tsakanin kashi 5-25 cikin 100. Ƙarin bayani daga babban mamba na jam'iyya mai ci RDPC Jean-François Iyanga.
Il faut d'abord le noter, peut-être nous étions sous-taxés. Et que aujourd'hui nous sommes
ya kamata a fara lura wata kila dama muna kasa da harajin da muke biya, kuma a yau mun kai matakin da ya cancanta, kuma ma har yanzu ba mu kai kashi 10 cikin 100 na wasu kasashen ba, musamman idan muka kalli tattalin arzikin mu. Harajin da muke aiwatarwa a Kamaru haraji ne da ya riga yawan zuwa wasu kasashen. Matsalar Kamaru ba dan za mu biya haraji bane ko aksarin haka, ko kuma za a fuskanci hauhawar farashin man fetur, a'a ba haka bane. Amma ya kamata ku gane cewa tattalin arzikin Kamaru ya bunƙasa da kashi 3.9 cikin 100 dangane da kuɗaɗen shiga ba na man fetur ba. Matsalar Kamaru ita ce dai rashin daidaiton kasuwanci kawai.
Ça veut dire que le problème du Cameroun c'est nettement l'équilibre de la balance commerciale.
A baya dai duk wani ma'aikaci mai samun shigowar kuɗaɗensa akwai harajin da yake kansa, musamman ya shafi wasu ɓangarori na albashi da aka daidaita shi ta hanyar biyan wannan haraji da tsabar kuɗi, sannan faɗaɗa jerin fa'idodi cikin ƙima bisa ga hanyoyi da ke ƙasa don ƙayyade tushen haraji cikin nau'o'in albashin ma'aikatan, kamar kashi 5 cikin 100 na waya, kashi 10 cikin 100 na man fetur, kashi 5 cikin ɗari na biyan masu gadi, kashi 5 cikin ɗari na internet. Wannan yana nuni da abubuwan da aka abanta da kuma wasu cikin ma'aikatan ke samun waɗannan fa'idodin ko wani wata. Gwani ta ɓangaren haraji ƙarƙashin ƙasashen tsakiyar Afirka, CEMAC, Serge Alexis Mujuwa, ya yi bayani kamar haka.
A force de vouloir trop
ta hanyar so a faɗaɗa haraji za a taɓa waɗanda a yanzu haka ake ƙoƙarin keɓe su, sakamakon haka kuwa ka iya kawo rage ƙarfin kashe kuɗaɗensu, wato kuɗin cefa ne zai ragu. Sannan kuma TVA shi ne haraji mafi samu shigowar kuɗaɗe, shi ma zai sauka. To wannan matsalar ce take da wahala wajen daidaito tattalin arziki. Shi wannan gwani ta ɓangaren haraji ya yi
bayani.
A duk lokacin da ake so a ƙara haraji, ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane, kuma ya kamata a lura da lamarin da zai iya haifarwa yayin da kuke sa ran shigowar kuɗaɗen haraji, musamman na cikin gida. Ana cikin damuwa musamman a irin yanayin rayuwar da ake yi a yau. Ga hawara farashin man fetur da ke tun ƙaruwa, ga rage albashin ma'aikata, wanda kafin shigowar 2024 lamarin bai yi tsanani kamar haka ba.
Revenu. Si vous avez une baisse de revenus, la vie devient extrêmement chère.
Et mon tout ça, d'où Sacha Hausa ne mourir à Marca, de Gadouala, à Kassar Kamaru.
Tama da Allah, an gaishe ki Maimunatu Sado da wannan rahoto. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Manuniya.
Mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso, sun fi karfin gandoje, saboda haka su yi don mutanen Kano shine yi don Allah. In ko suka yi don Tinubu, suna ji suna gani mutanen Kano za su fi karfin su.
Muna son mu yi amfani da wannan damar mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka, to za mu garzaya kotu ayi muna fasara.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke zube ban ƙwaryar kwankwaso kofar sulhun da aka ce Tinubu ya yi wa kwankwaso da gandujen da suke ta fama da sabani. Game da maganar murgina rassan wasu hukumomin tare Najeriya zuwa ikokuwa, shugaban kungiyar Izala a Nigeria Sheikh Bala Launa yace ai da ma tun ma kafin zabe aka samu irin wannan rudani.
Kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarters Nigeria a maida shi Lagos, amma jam'iyyar a lokacin tana ta karetawa.
Akan rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Rivers da kuma bukatar binciken tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari kuwa manuniya ce ta ji ta bakin wasu sabbin gwamnoni.
Ina ruwansa da jam'iyyar PDP, ina ruwansa. Wace yana cewa wai karfi PDP? Yanzu a wai gare a ce dai sai wasu zani, bi da gori.
A ce wai a kafa committee na binciken abinda Buhari ya yi. Ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba. Ai da Umar Yahaya Duwa ya dauki mulki daga hannun Obasanjo, bai bincike shi ba. Ya ja nayi.
Wadannan fa so mun muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bi salon shirye-shirye irin na zamani. Shiri na 154 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke da masu sauraro sansani sansani. Me yiwa sansanin kuma amma na mabarata ne yasa shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Nigeria Malam Yari Musliman Ibrahim yace wajibi ne fa shugabanni su sauya tunani.
Gwamnatocinmu na arewa su gane cewa doka ne fa ya kawo su mulkin da suke kai, to mu ma doka ne ba da dama cewa a bamu. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka, to za mu garzaya kotu ayi muna fasara. Ka je ka bi kan titi ka ga inda mutane masu bukata masu mu suke bara. Yo idan muna da ma'aikata ba hukuma ba, hukuma wani ne wanda ake mishi ES wanda yanzu muna da shi, amma saboda rashin karfi na wannan hukumar ba ya ta buka komai. Ya gagara magance mabaratan da suke kan titi, ya gagara samun ma da mutane scholarship, amma idan muka samu ma'aikata namun ta kashin kanmu wanda mu za a dinga ba mu haƙƙin mu, ba za a dinga tsammuna kamar wasu almajirai ba. Tunda san tabbatar muka cewa zamu zama mutane masu ƴanci, zamu zama mutane da muke ma waɗansu alfarma. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu kira majalisar ɗinkin duniya da su gane cewa su a gurin su ake kokoyo, kamar irin su America, su Ingila, da su gane cewa halin da masu bukata na musamman suke a ciki a Najeriya, in har ba su kawo mu na ɗauki ba, to zamu zama kamar bayu.
Game da ɗauke sassan wasu ma'aikatu daga babban birnin tarayya Abuja zuwa Ikokuwa, shugaban kungiyar addini ta Izala a Najeriya Sheikh Balalau ne ya ce dama dai akwai irin wannan zargi tuntuni
a Najeriya. Bukatar da take da shi shi da a samu shugaba wanda zai zamanto yayi adalci. To irin wayannan korafe kafin ma ya hau mulki, akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarters Najeriya a mai da shi Lagos, amma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa maganar ba haka bace magana ce ta yan adawa da sauransu. To a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to za a ɗauki waɗansu sashin ma'aikatu da an mai da su zuwa Lagos, to irin wancan zargin na farko dole ya soma zuwa cewa to ko maganar da ake so a yi cewa za a canja hirkota za a yi kaza, shi ake kokari a yi. To kullum matsayin mu shi ne shugaba ya rika lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa, kada zamanto an samu tuhuma da wani abun da bai dace ba tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci. Haka muna fatan dauki dukkan mataki da zai iya sanya kwanciyar hankali da walwala da haɗin kan ƙasa da kuma abin da zai taimaka wa zaman lafiya.
Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salalami da cewa yake tsoma baki cikin rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP da shugaban ƙasa Tinubu da wasu ke yi fa alama ce da ke alamta cewa shugabancin jam'iyyar yanzu akwai rauni.
A waye gari a ce ana rigima a PDP, a ce ainihin Tinubu zai je ya kira sulhu, ko na a bakalar ina ruwansa da rigimar PDP ina ruwansa, wace yana cewa waye ya rike PDP. Yanzu a waye gari a ce tsaye sai wasa zani, yi ta gori, kamar ta fi ɗaɗɗan nan ta nan ba ta zani. Manta da cewa mukaminsu ne yanzu, sunansu ne yanzu, da nukuli da PDP ce, ka zama gwamna, ka zama minista, ka yi majalisa, ka shugaban ƙasa, ka yi senate president, ka yi speaker, duk wanda muka kawo su sannan ka zo kace ba muka rici ba, an gane ba.
Your Excellency, tun da ko ka haifi PDP nan ko kana cikin wanda suka haife ta, me ka lura ya kawo raunin shugabancin PDP na yanzu?
Ita akwai yanayi na zamani da kuma ainihin manta da cewa me ya jiya. Saboda haka sai dai ake addu'a cewa Allah ya dawo mutane, domin ka shine kowa sai mai shugabanci a madan siffa. Shugabanci da siffa cewa ya adalci ana yi yanzu, a ina aka ce in kawo kai san zuciya a gidanku akwai maka?
Ka yi kokarin jan hankalin shugabanci akan waccan rigima ta Rivers, kwalliya za a iya cewa ta biya kuɗin sabulu misali?
Ban yi lafazi akan matsayin kwalliya ba ko sabulu ba, na yi lafazi ne akan hakki. Ba da kake yi ta ba, a kusa uba da ake kina wajen kafa ta a jima su sashi, to a kalle su a aiki da su, shi kenan.
Ma'ana an yi aikin da sun zai zuwa.
Muna fata su yi. Muna fata su yi.
A kan kiran da wasu 'yan ƙasa ke ta yi na cewa ya kamata a binciki tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuwa, sanata Muhammad Adamu Aleri ne ya ce kada dai gwamnati ta yi gangancin gangara gangarar da na sani.
To bincike ba ya da kyau, wannan lokaci ne a ce ka ci gaba da bincike, amma in ya kama dole, in ya kama wajibi, an yi to da ɓanna, to dole wace wannan ɓanna ka yi tsaye ka ga cewa an bincike ta, kuma in kuɗin jama'a ne aka ɗauka ka yi tsaye ka ga cewa an maida. In ba ka yi haka ba, to ba kawai mutane adalci ba. Amma a ce wai a kafa kwamiti na bincike abinda Buhari ya yi, ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba. Ai da Umaru Yahaya Addo'a ya ɗauki mulki daga hannun Obasanjo, bai bincike shi ba, ya ja layi. Amma akwai abubuwan da ya ga ayin ba daidai ba wanda ya ce a gyara. Ana misali kamfanin a ji a kuce da aka sayar kamar refineries da aka ce an sayar, President Umaru Yahaya Addo'a ya tsaya ce lallai a maida su ga Najeriya, kuma aka maida. To irin wannan ba laifi ba ne idan an ce ai haka. Kuma ai ana nan ana binciken Buhari don yanzu CBN an samu ayin ɓanna da yawa, kuma an fito da abubuwa da dama wanda aka binciko. To yana ganin wannan ba laifi ba ne?
To wai kariya da kundin tsarin mulki ba tsofaffin shugabannin ƙasar nan har bayan sun sauka ne?
A'a, kariya in suna cikin mulki, amma bayan sun sauka da gwamna da shugaban ƙasa duk ana iya binciken su, kuma ana iya gurfanar da su gaban kotu a musu hukunci.
Shi kuwa tsohon ɗan masarauki nan tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu cewa yake ƙoƙarin sasanta tsaffin gwamnonin jihar Kanan da aka ce shugaba Tinubu na ta yi kawai yunkuri ne na idan zaɓe ya gangaro ya mai da su tsani.
Ba matsala ba ne na su shirya, amma ba su shirya don siyasa ba. Kamata yi su dubi Allah, su dubi tashiyar da suka yi a baya, su shirya don ci gaban mutanen Kano. In dan dai Tinubu ya shirya su kan siyasa, ni ban ga amfanin shi ba, saboda abin da ya hada su ta addini da abin da ya hada su ta matsaya ya yi maganar mukamin Tinubu. Dan shi Tinubu ne yashi ya hada su gabaki daya 2027 yazo zai takara ya ci Kano. In ni ne Ganduje abin da zan yi shine zan nemi kwankwaso because abin da Tinubu ya mun zai zama na cewa kaman tunasarwa ne a wajena ashe bai kamata in hada da dan uwana ba. In zo in samu kwankwaso mu zauna mu yi magana mu yafe mu juna duk inda muka samu kurakurai. Idan zan bar siyasar ne gwamnati in bar party chairman dan in shirya da kwankwaso don mu ciyar da Kano gabaki daya. Amma in don dai Tinubu ne to ni ban ga amfanin shiryawan su ba. Naji an ce kwankwason ma ya tafi wajen shugaban kasa. To ni dai ina so in ga mai APC ba ita ta bashi mulki ba al'umman Kano suka bashi mulki. In yi muna funce al'umman Kano dan ya bi Tinubu ko dan wani muradin kanshi wallahi Allah sai ya tozarta shi. Saboda mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin Ganduje. Saboda haka sai dan Kano dan mutanen Kano shine yi don Allah. In ko suka yi don Tinubu to Allah ko sai ya nuna musu Tinubu ba kowa bane su ma ba kowa bane. Suna je suna gane mutanen Kano za su fi karfi.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana kamar da su ma kansu suke da yakini domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1218 ne su yi sallamar sakin kujerin da sa iya ma barin su ba zato ba tsammani kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mustafa Nasir ba tsarin jihar Niger da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar amfani. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفرقو سنانا إدرس بشر لمام مسلاة جمعة دكي أبا تكين أبيا ستيد دكي كودن تن ناجيريا نسيحر متيو ذات كاللي ينيني نا شواغباني سيكو كاليم فأكد مبيانسو يلا الله شواغباني نمو سلميني كو كريستو تي أبو بواند الله سبحانه وتعالى يرغاية أورا مسو سيد أبندا zai yu na mai yuwa su tabbatar da sun ɗabi'antar da mabiyansu hanyoyi ko bibiya da ta kamata. Yau mun wayi gari ƙasar mu Najeriya misali ta tsinci kanta a cikin matsaloli na rashin wayar da kai. Idan ka dubi lamurran gaba ɗayansa zaka kalle su a yanayi irin na rashin fahimtan abu sai mutum ya fassara shi da wani abu daban. To kira na zuwa ga malamanmu da kuma shugabanni na bangaren addinin Christianity da sauransu a tashi tsaye wajen wayar da mabiya don tabbatar da mun gudu tare mun tsira tare. Wallahi Allah da yayi Najeriya ya kaddarce mu a cikin Najeriya ba wai baya son mu bane ba ko kuma bai san halin da muke ciki ba, a'a ya sani kuma mun sani. Tabbas ba mu da wata ƙasa wanda tafi ƙasar mu Najeriya. Idan mun zauna lafiya mu muka ga dama, idan muka ji zaman lafiya mu muka ga dama. Wallahi abubuwan masu sauki ne da za mu yadda mu bi dokokin Allah subhanahu wataala ta kowane bangare za a samu mafita kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Alkur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana bayani a fayyace bai boye mana komai ba. Saboda yana son ƴan Najeriya, yana son mutanen duniya, shi yasa ya kawo hanyoyi na tuba. Idan mutum ya tuba, Ubangiji subhanahu wataala yana farin ciki, dukkan wata matsala Allah ta'ala zai iya yaye masa a lokacin da ya ga dama. To rashin wayewa da rashin wayar da mabiya, yau mun waye gari ƙasar mu Najeriya ta tsinci kanta cikin halin kakanikai. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fidda mu cikin wannan halin kunci na rayuwa da aka fada a ciki bangaren shugabanci da bangaren mabiya. Allah ta'ala kai mana maganin waɗannan matsaloli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To madalla mallan sai mu ce amin sun mu amin. Yanzu ga dan mutan gumal ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
To a takaice wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da wani tawas 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis, yayin da Falastina ke jiran agajin jin kai, in ji jami'an kiwon lafiya na Hamas.
Ta masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can idan Allah ya kai mu da karfe 8 agogon Najeriya ne zai kamar da Chadi, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu mun sake dawowa. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki da suka bada gudunmuwa wajen kammalo shirin, musamman Sirfila Hashin Gumel da ya ce ana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai injiniyan namu na wato sai wanda ya bada umarni wato Dadi Balawi da injiniyan namu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke fatan alheri. Ma'assalam.